الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايان هكا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة من ساكي سادوا وانا مسلاتينا على محمد اندمي انا جهر برنو غرم دوغري وانا يمتشي نرانر السبر الشرند ايا غواتر رمضان هجر ما ايكي صلى الله عليه وآله وسلم دبو ايا دريه دا الشرند ترى kuma wanda yazo daidai da 20 ga watan 9 shekarar miladiya ta 2008 a inda muke cikin tafsirin alqur'ani mai girma tafsirin surati hud mun tsaya akan aya ta 43 za mu tashi akan aya ta 44 za mu tashi akan aya ta 45 na'am kafin nan za mu ansa waɗannan tambayoyi da wannan ya rubuto yana tambaya akan qiyamul layli ko kuma a ce sallar tarawih shine yake cewa wai shin ya annabi sallallahu alaihi wasallama yayi shi ne kai tsaye bayan sallar isha'i ko kuma sai da dare yayi akai an yi bacci an farka sannan aka yi shi to wannan tambayar ba ta da ma'ana in aka ce qiyamul layli in bayan sallar isha'i tun daga nan lokacin qiyamul layli ya fara zaka iya nafilfulu a duk wani lokaci ko farko ko tsakiya ko ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallama duk yayi qiyamul layli a farkon dare yayi a tsakiya yayi a ƙarshe kamar yadda yazo a hadisin Aisha wantaha qiyamuhu ko salatu ila sahar daga baya ya kasance yana yi a sulusin karshe na dare saboda haka in a farko kai qiyamul layli ne in a tsakiya kai qiyamul layli ne in a karshe ma kai sulusin karshe qiyamul layli ne saboda haka kace annabi yana yi ne bayan isha'i ko ku sai bayan an yi bacci an farka wannan ba ta da ma'ana idan kasancewa da zarar aka yi sallar isha'i to daga wannan lokaci kuma ana iya fara qiyamul layli wanda ya ga dama yayi kafin yayi bacci wanda ya ga dama ya bari in yayi bacci ya farka wanda ya ga dama a tsakiyar dare wanda ya ga dama a farko wanda ya ga dama a ƙarshe duk wanda kai sunna ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kowanne daga ciki duk daga ƙarshe ya mai da qiyamul layl din sa a ƙarshen dare sulusul akhir min al-layl wanda shine al-afdal shi yafi dacewa kai bacci sannan ka farka amma da zaka yi din kana ga in ka kwanta bacci ba zaka tashi ba to ba wani abu ba kai wai wani abu da ya saba sunna ba don haka tambayarsa ta biyu da yake cewa kuma waye ya fara sallar tarawih kai tsaye bayan sallar isha'i wannan tambayar ma ai x zaka sa mata kawai ba ta da guri ne shin sunan tarawih ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallama a qiyamul layli ana cewa qiyamul layl wanda ya zo a cikin nusus na hadisi ce qamal layla ko qamal laylata ko qiyamu ramadan man qama ramadana imanan wa ihtisaban malamai sun kira shi tarawih wannan sunan bai zo a cikin nassi ba cewa a kira shi tarawih amma sun kira shi tarawih saboda ana yin shi akan dan huta tsakanin raka'o'i tsakanin sallama da sallama saboda sukan tsawaita karatu to wannan hutun da shi yasa ake kira shi tarawih kawai saboda haka istilahi ne ba wai wani abu ne na wajibi sai ka kira shi da wannan ba ana ce mashi salatul witr duk qiyamul layl din gaba ɗaya ana iya kiransa salatul witr autara annabi sallallahu alaihi wasallama bi wahidatin wa autara bi thalathin wa autara bi khamsin wa autara bi sab'in wa autara bi tis'in wa autara bi 11 raka'a wa bi 13 raka'a duk zaka ji ana kiran wannan sallolin da da sunan witri a ce yayi witri da raka'a ɗaya yayi witri da raka'a uku yayi witri da raka'a biyar yayi witri da ainihin raka'a tara da bakwai yayi da tara yayi da 11 yayi da 13 saboda haka in dai har zaka yi salloli a samu daya wacce ba ta da yar uwa raka'a ɗaya wacce ba ta da yar uwa wacce take mara, to shikenan an samu wuturi. Don haka kaga ɗaya wuturi ne, uku wuturi ne, biyar wuturi ne, haka nan bakwai wuturi ne, tara wuturi ne, sha ɗaya wuturi, sha uku wuturi. Saboda ana ce masa ya abin nan salatul witr. In an ce salatul witr, kakka ɗauka kwayara ɗaya ɗin da ake a ƙasa, ita kaɗai ce ta cancanci wuturi, sauran duk ba wuturi bane. Waɗannan raka'o'in gaba ɗaya da wannan ta ƙarshen da aka haɗa su ake cewa witr. In an ce witr, ana nufin abinda bai za a samu ɗaya wanda bai da ɗan uwa, wanda yake mara, da Hausa a ce mara, wannan kuma a ce cika. An gane wannan shine witri. To akan kira shi salatul witr saboda ƙarshe za a bar guda ɗaya wacce ba bata da ƴar uwa. Don haka in ka kira shi salatu qiyamul layl, ka kira shi tahajjud, ka kira shi salatu tarawih, ka kira shi salatul witr, duk ma'ana ɗaya yake nufi, ba bambanci, kowanne ka kira duk ɗaya ne. Sai kuma da yake cewa addu'ar qunutul witri mutlaq ne ko muqayyad ne, ni ban gane tambayar ba, ban san me yake nufi da mutlaq ne ko muqayyad bane. Yana nufin muqayyad ne da wasu lokuta ban da wasu lokuta, ko yana nufin muqayyad ne da wani adadin kwanaki ban da wasu kwanaki, ban dai san me yake so ya kawo itlaqi da taqyid anan ba. In yana ji na sai ya sake bayyana ma'anar tambayar sa nan gaba. Sai kuma matsayin hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mata ta da iqama a sallah, yace don ya taba jin wani malami Sheikh Abdullah al-Mutlaq ya yi hujja da shi. Akwai hadisi da yace laysa 'ala an-nisa azanun wala iqama, amma bai inganta ba. Hadisi ne a cikin Sunan al-Baihaqi, bai inganta ba. Wasu suna hujja da shi, don haka lokacin da ne maganar kiran sallan mata da iqama su ban kawo shi ba, dan da shi da babu duk ɗaya ne. Hadisin da bai inganta ba, ba a hujja da shi wajen a hana wani abu. Na yi magana akan cewa mace za ta iya yin iqama, duk da cewa ko da ma ka ɗau hadisin ya inganta, ba cewa yake in ta yi laifi ba. Cewa akai laysa alaihinna, laysa ala, kalmar ala tana nufin wajabci, ma'ana ba wajibi bane akan su, amma da sun yi babu komai. Don haka wasu daga cikin sahabbai duk sun faɗi wannan daga cikin da sun tabi'a, cewa ba wajibi bane akan mace, amma dan ta yi kuma babu wani abu, la ba'as dan ta yi. An tambayi Imam Ahmad game da kiran sallar mace za ta iya kiran sallah, sai yayi fushi. Wannan tambayar da aka yi masa, sai ya fushi, yace hal anha an zikrillah, zan hana ambatan Allah. Wato da a ce za ta yi a cikin mata ƴan uwanta kiran sallah din ma da sauti wanda yake munkhafid, iya yasu za ta jiyar, babu komai. Akwai asar nana na Aisha, duk da cewa akwai magana akan isnadin sa, cewa ana yi mata kiran sa, kanat tu'azzin wa tuqim wa ta ummun nisa, duk cewa akwai rauni a cikin sanadin sa. Saboda haka akwai asar na magabata wanda suke cewa mace za ta iya yi ba komai dan ta yi, sai dai wajibi ne, dole sai ta yi ko ba wajibi ba. Amma ba za ka samu nassin da yace kar ta yi ba, wanda yake sahihi yace kar ta yi, babu shi. Annabi yana cewa an-nisa'u shaqa'iqur rijal, mata shaqiqan maza ne, wato a cikin ayyuka na shari'a shaqiqan su ne. Sai idan aka bambance aka ce wannan abu mace ta yi banda namiji, ko abu kaza namiji yayi banda mace, to anan an samu togaciya, sai ka tsaya inda aka tsayar da kai. Amma in babu togaciya, sai ka bar abin ala umumihi, ba za ka ware wani abu ka ce anan mace kada ta yi, kuma ba ka da wani dalilin da yace mata kada ta yi din. An gane ko? Saboda haka in ma ka ji wani malami ya kafa hujja hadisin, yana cikin Sunan al-Kubra na Baihaqi, wanda kuma bai inganta ba ta fuskar isnadi. Sai kuma maganar yin sallah bayan hudowar rana, abin nan zama ana zikiri bayan sallar asubahi har rana ta hudu. An taɓa yin wannan tambayar, na ce ba zan iya tuno hadisin ba gaskiya. Wannan ba wai na kore cewa akwai hadisin ko babu ba, amma ba zan iya tuno shi haliyan ba. Shi ma kuma bai kawo shi ba, cewa yau ya ji wani malami ya faɗa cewa akwai shi. To amma da ya kawo mana shi, da mun ji daɗi ƙwarai da gaske. Waɗannan dai su ne tambayoyin da muka ganin za mu iya ansa a wannan lokaci. Za mu shiga cikin karatun mu. بسم الله الرحمن
الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم ونادى نوح ربه فقال رب إن بني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين.
نعم. Allah madaukakin sarki ya ce wa nada nuhun rabbahu, annabi nuhu yayi addu'a ya kirawo ubangijinsa, faqala, don haka yace rabbi innabni min ahli, ya ubangiji lalle dana yana daga cikin iyalina, wa inna wa'daka alhaq, kuma lalle alkawarinka gaskiya ne, wa anta ahkamul hakimina, kai ne mafi iya hukuncin masu hukunci. Dan ba a manta ba a jiya mun ji yadda Allah madaukakin sarki ya bamu kissar abinda ya wakana tsakanin annabi Nuhu alaihi salam da ɗansa, yayin da Allah madaukakin sarki ya saki ruwan tufana sama da ƙasa ta barke ruwa ta ko ina, annabi Nuhu alaihi salam ya kirawo ɗansa cewa ya zo ya hau tare da su, ya bunayyar kan ma'ana wala takum ma'al kafirin, ka zo ka shiga tare da mu kada ka zamo tare da kafirai. Amma ɗan nasa sai ya ce sa'awi ila jabalin ya'simuni min al-ma, shi zai tafi ya tare a gindin ruwan dutsen da yake ganin zai kare shi, da zai masa katanga, zai masa iyaka daga ruwa, wanda suna cikin wannan tattaunawa wa hala bainahum al-mawj fa kana min al-mughraqin, ruwa abin nan igiyar ruwa ta zo ta shiga tsakiyar su, nan da nan shi kuma ya kasance cikin waɗanda suke sun halaka. To sai ubangiji yake gaya mana, kuma daga nan ubangiji yayi shela ya kirawo sama da ƙasa akan cewa ta rike su rike ruwan su, ويا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلئي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. شيكنا ينزلوا الأمر أنقباشي كسا تابوشي ألا مدعوك كنسلك يا أمر شيء تتاسوس إتاهت إلوانت دكع كما أبنجي مدعوك كنسلك يا أمر شيء سما تاريك إلوانت إنزل كسا تاقوما بوسشيا كي كسشيا يدعا كسنت كمر بأتبع يوانا أبو الوابا ندوفانا تاجي كما ننجل كلوا يجي ياسا يجي كندوسي wanda shine dutsen aljudi. Sannan ubangiji ya umarci annabi Nuhu alaihi salam da mutanansa cewa su fito daga cikin wannan jirgi. To bayan komai ya lafa, kura ta lafa, komai ya nutsa, hankali ya dawo wa kowa jikinsa, mu'minai sun tsira, kafirai sun halaka, to shine ainihin annabi Nuhu alaihi salam ya sake tana dannan nasa. A jiya mun ce wato dukkan bayanan da suke nuna abin nan Allah yake mana a cikin Al-Qur'ani da abin da yake wakana na tattaunawa tsakanin annabi Nuhu da ɗansa, muna fahimtar cewa ɗannan annabi Nuhu yana fahimtar ɗannan nasa ba kafiri ba ne, tunda Allah maɗaukakin sarki ya gaya masa cewa kafirai fa su za a halaka su, wala tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun, kada ka yi mun magana dangane da waɗanda suka yi zalunci, su fa tasu ta ƙare, za a nutsar da su. Don haka annabi Nuhu alaihi salam an yi masa gargaɗi cewa kada ya kawo wani magana, kada ya kawo wani zance dangane da waɗanda suke kafirai, wannan kawai za su nutse ne a cikin ruwa. To sai kuma muka ga yana magana cewa ɗansa, yana cewa ɗansa ka shigo kar ka zama cikin kafirai fa, kaga wannan magana ta nuna mana shi bai ɗauke shi daga cikin kafiran ba, duk da wasu malamai sun ce a'a wataƙila kiransa yake zuwa ga imani, tunda yanzu ga azaba ta zo, shi da kansa watakila zai ga to wannan abu ashe da gaske ne, bara ya imani a yanzu ya zo ya shiga cikin jirgin ruwa, wasu malaman sun faɗi haka. Amma dai a zahiri maganarsa da cewa kada ka zamo cikin kafirai yana nuna kamar ba bai fahimci cewa shi ba kafirin ba ne, wato kamar ya dinga yi masa munafici ne a zahiri, kamar yana tare da ubansa. Amma sai da lokacin da Allah ya so halakar da dukkan kafirai, sai ga shi tsamo-tsamo a cikin ruwa, ya kuma kiyarda ya shigo cikin jirgin ruwan nan, tunda daman ubangiji bai zai tserar da wani daga cikin kafirai ba a wannan abin nan. Addu'ar da annabi Nuhu yayi, la tazar ala al-ard min al-kafirin dayyara naka in tazarhum yudhillu ibadak wa la yalidu illa fajiran kafara, shi da kansa yace duk wani kafiri kada a bar shi a doran kasa, shi yayi wannan addu'ar, kaga ba zai zo kuma yace a bar ɗansa ba, bayan yace kada a bar wani kafiri mai zaman gida ba tare da an halakar da shi ba, kuma yazo yana cewa a ɗansa shi ya shigo, kaga sai ya ce to akwai son kai kuma a ciki, ya zaka sai wa sauran mutane addu'a kai kuma ka nemi ɗanka gashi kafiri kuma ya shiga abin nan. Saboda haka malamai da dama suke cewa akwai abin da yake nuna cewa ɗan nan nasa yana masa munafici. to shikenan yanzu ya ruwa ya zo ya abin nan har ya tafi bai san inda dan sa yake ba ubangiji ya alkawarin zai tsirar da iyalansa yana ga kuma dan sa ai yana daga cikin iyalansa to shine nan kuma sai ya yunkura zai kuma addu'a ya kuma roƙon ubangiji in yana nan ubangiji ya tsirar da shi in har ya je akwai wani abin da ya fake a jiki ubangiji ya to ya dawo da shi ya samu haduwa da dan sa in ko baya nan to ubangiji ya yi masa rahama a ranar gobe kiyama wannan shine yunkurin da annabi Nuhu alaihi salam yayi na ya ceci dan sa ko dai a nan duniya in yana da rai ubangiji ya kubutar da shi ko kuma in ya halaka cikin halakakku ubangiji ya kubutar da shi a lahira wanada Nuhu rabbahu sai Nuhu ya kira ubangijinsa faƙala wannan fadin da ta zo malamai sun ce wannan fadin tana nuna cewa a wannan nada din nan yana nufin aradan nida tunda inda a ce abin nan ne wannan faƙala din fassara nada din ne abin da ya faɗa a nada din ne a kiran da ya yi to babu buƙatar fata zo sai dai a ce wa nada Nuhu rabbahu ƙala ya zama na ƙala ɗin fassara ce ba sai an samu adafi bilfa'i ba amma idan ana nufin nada Nuhu rabbahu ai arada an yad'uwa rabbahu nada bi ma'ana da'a ya zama nada ɗin nan fi'ili ne amma fi'ili ne mazi amma yana nufin zai yi arada an yaf'al kamar yadda Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila ssalati faghsilu wujuhakum kaga idza qumtum ai aradtumul qiyama ila ssalah shi yasa fa ta zo faksilu wujuhakum dan haka shi yasa nan ma faqala din fadin ta zo domin annabi maka cewa ya yunkura zai yi addu'a to sai ya ce rabbi innabni min ahli ya ubangiji dana yana daga cikin iyalina wa inna wa'daka alhaq kuma alkawarinka alkawari ne na gaskiya wa anta ahkamul hakimin kuma kai ne wanda yafi kowa iya hukunci kaga anan duk dai bai fadi bukatarsa ba amma ubangiji ya san me yake nufi yayi ishara yayi hannunka mai sanda tunda yace innabni min ahli kuma ubangiji yace qulna hamil fiha min kulli zawjayn ithnayn wa ahlaka illa man sabaqa alayhi alqawl wa ahlaka tunda yace iyalansa shi ma su shigo to ga dana iyali na ne kuma bai shigo ba sannan kuma kai alkawarin mu zaka tsirar da mu to ga dana kuma bai samu kubuta ba to kaga anan bai fito ya faɗi buƙatarsa ƙarara ba amma kuma yayi ishara zuwa ga buƙatarsa wannan yana daga cikin ladabi wani lokaci wajen bijirar da buƙatar ka zuwa ga wanda kake da buƙata a wurinsa ka yi ishara wanda da mai sauraren wanda abin ya shafa ya ji ya san me kake nufi a azkuru hajati am qad kafani haya'uka inna shimataka alhaya'u ce in faɗi buƙata ta ko ku a kunyar da ke tsakaninmu da kai ta isa dan na san ka ne mutum ne mai kunya in faɗa ko ka in faɗa wato kaga kamar taraddudi yake ya faɗa ko kai ya faɗa shi daga gani ya san cewa mai buƙata ne daga jin wannan kalmomi ko bai ce mai buƙata bane ya san mai buƙatar ne in ba mai buƙata bane me yana cewa azkuru hajati saboda haka da yace faqala innabni min ahli dana yana daga cikin iyalaina wa inna wa'daka alhaq kuma alkawarinka gaskiya ne wa anta ahkamul hakimin kai ne kafi masu hukunci iya hukunci ana hukuncinka shi yafi dacewa da daidai sama da kowa hukuncinka baya kuskurewa kuma hukuncinka na adalci ne to shine sai yace
qala ya nuhu innahu laysa min ahlik innahu 'amalun ghayru salih فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين
نعم سي الله يتي دشي يا نوح يا كي النبي نوح إنه ليس من أهلك شي ونن بايا دغتكين يا لنك إنه عمل غير صالح شي مي أيكي ني أيكي دبا نقريبا fala tasalni ma laysa laka bihi ilm kada ka roke ni abinda baka da ilimi akan sa inni a'izuka lalle ni ina maka wa'azi an takuna min aljahili ka kasance daga cikin jahilai to kaga anan Allah madaukakin sarki sai ya bashi ansa cewa wannan baya daga cikin iyalansa innahu laysa min ahlika, bai ce innahu laysa ibnaka ba, ya ce shi ba danka bane. Annabi Nuhu cewa yi inna ibni min ahli, dana yana daga cikin iyalina. Allah da ya tashi bai ce shi ba danka bane, sai ya ce baya cikin iyalinka. An ga ansar ko? Saboda haka waɗanda suke cewa ai ba ɗansa bane, wai ɗan ruko ne, akwai wanda suka ce ɗan ruko ne, wai ya za a yi ɗansa ya zama kafiri, saboda haka ɗan ruko ne ba ɗansa bane. Yana dai ce masa ɗansa ne don shi ya rine shi ya tarbiyance shi har ya girma. Wasu ma da suka tashi munana magana, waɗanda ba su iya magana ba, sai suka ce ɗan zina ne. Wai matar Annabi Nuhu ce take lalata har ta haife shi, shi kuma yana da ɗan ɗansa ne, saboda wai Allah ya ce fakhanatahuma, da Ubangiji ya faɗa daraballahu mathalan lilladhina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut kanata tahta abdaini min ibadina salihaini fakhanatahuma, wai fakhanatahuma ɗin nan sun yi musu ha'inci ta wajen zina, suna karuwanci ba su sani ba, don haka har ta haife shi, shi kuma wai duk ya girma yana da ɗansa ne. To sai da wannan abu ya faru, Allah ya ce ba ɗanka ba ne, wannan magana ta yi muni har gara ta farko ma ka ce ɗan ruko ne duk da sauƙi, amma ka ce ɗan zina ne. Wannan wasu daga cikin shi'a sun faɗi wannan magana, suka ce ai ɗansa ɗan zina ne, kuma matarsa bagiyya ce, wato karuwa ce, bai sani ba. Fakhanatahuma ɗin nan sai suka fassara shi da ma'anar zina, ba wai khiyana a cikin addini ba, a'a khiyana ta zina. Wanda kuma Al-Qur'ani yana ƙaryata wannan tun farkon abin nan, tun farkon kissar Annabi Nuhu ɗansa yake kiransa ya bunayyar kan ma'ana wala takun ma'al kafir, qala nuhu rabbi inna ibni min ahli, haka ya kira shi ɗansa. Babu kuma inda Al-Qur'ani ya ce ba ɗanka ba ne, cewa akai baya cikin ahalinka, baya cikin iyalinka, amma ba a ce ba ɗanka ba ne. Sannan a jefi mutum da cewa matarsa karuwa ce, wannan shi ne mafi girman zagin da za ka yi mutum. Mutum ka dubi matarsa ka ce ai wannan mijin karuwa ne, ai karuwa yake aure, ka gama zaginsa. Domin ar-ramyu bil fahisha min a'zami ma yushtamu bihi al-mar'u, shi yasa zamu ga ar-ramyu bil fahisha, ka ce ma wani mazinaci ko dan zina ko wani abu irin wannan, musulunci ya shar'anta haddi akai duna sa'iril ma'asi, sauran laifuffuka ba a shar'anta haddi akai ba. An shar'anta haddi akan ƙarya, an shar'anta haddi akan giba, duk ba a shar'anta haddi akan wannan ba, amma aka shar'anta haddi akan ka jefi mutum da alfasha, saboda wannan ya fi tutar da mutum sama da komai. Yanzu dan ka cewa mutum kafiri ne, misali ya tabbatar da cewa ba haka bane, abu ne mai sauki a ganshi yana aikata aikin musulmi, kaga shikenan ya wanke dukkansa daga wannan abu. Amma in ka jefe shi da zina, ko ka ce dan zina ne, ko ka ce matarsa tana zina, ba zai iya yin abin da zai wanke kansa ba, tunda wannan wani laifi ne da ake yin shi daman a ɓoye. Saboda haka Ubangiji ma ya shar'anta wato haddi akan wannan, cewa duk wanda ya jefi wani ga haddin da za a yi masa na ƙazafi. Sannan kuma a jefi mutum a ce wane yana zina, wane ɗan zina, akwai isha'atul fahisha wanda Ubangiji ya hana wannan, ya hana waɗanda suke son su yaɗa alfasha a cikin mutanen da suke mu'mini, cewa suna da azaba mai rira na gobe kiyama. To kaga a zo a ce ai matar Annabin Allah zina take yi, ba shakka babban abu ne. Amma a gurin ahlus sunna abinda suke cewa ma zanat imra'atu nabiyyin qat, ma baghat imra'atu nabiyyin qat, babu wata matar wani annabi da ta taba karuwanci. Wannan ita ce aqida ahlus sunna, haka Abdullahi dan Abbas ya faɗa da sauran magabata, haka suka faɗa, ma zanat ma bazat imra'atu nabiyyin qat, ko ma zanat imra'atu nabiyyin qat, babu wani annabi da matarsa ta taba yin karuwanci. Kuma Ubangiji da yace innahu laysa min ahlik, abinda malamai suka ce kamar irin su Abdullahi dan Abbas, wanda shine turjumanin Qur'an, wanda annabi yayi masa addu'a Allah ya sanar da shi Al-Qur'ani, ta laysa min ahlik, ma laysa min ahlik alladhina wa'adtu bi inja'ihim, wanda nayi alkawarin zan kubutar da su, zan tsirar da su, baya ciki, baya daga cikin iyalanka da zan tsirar, tunda daman yace illa man sabaqa alaihi alqawlu, kaga kenan wanda maganar Ubangiji ta riga ta gaskata a kansa cewa shi kafiri ne zai halaka ko yana cikin iyalanka sai ya halaka, don haka shi wannan baya daga cikin iyalanka da nayi alkawarin zan tsirar da su. Wannan shine ma'anar innahu laysa min ahlik. Kuma Ubangiji ai ya ainihin yanke alaka da zumunci tsakanin wanda yake musulmi da wanda ba musulmi. Ubangiji ya yanke zumunci, la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin, babu zumunci kuma tsakanin kafiri da wanda ba mu'mini ba, wannan washija ba za ta yi amfani ba, wannan zumuncin ba zai yi amfani ba. Zumuncin da yake amfani tsakanin mutum da mutum shine zumuncin da imani ne ya haɗa su, aqida ce ta haɗa su, Allah ne ya haɗa su, amma dukkan wani abin da zai haɗa su ba Allah ba, to wannan zumunci ne na jahiliya, a ce kai zaka riƙi wani ba dan wani abu ba, kawai saboda zumuncin gari, zumuncin ƙasa, zumuncin yare, zumuncin launi, zumuncin nasaba da dangantaka, amma ka manta da zumuncin da yake tsakaninka dan uwanka wanda Allah ne maɗaukacin sarki ya ƙulla shi, ka saki musulunci ka riƙe jahiliya kenan. Saboda haka Ubangiji yake nuna wa annabi Nuhu alayhi salam cewa wannan baya daga cikin iyalanka, baya daga cikin iyalanka, innahu amalun ghairu salih, ai innahu zu amalin ghairu salih, an sifanta shi da amalun ghairu salih don mubalaga a wajen nuna bacin abinda yake kai na aqida, kai ka ce shi ne ma aikin mara kyau, aka ce shi aiki ne mara kyau, ma'ana aikinsa baya da kyau, sai yasa har aka bashi sifar ba ta zama, ya zama shi ne masdar ɗin ma gaba, amalun ghairu salih. Akwai ƙira'ar da ta ce innahu amila ghaira salihin, kaga wannan ta ƙara fassara maka ma'anar innahu amila ghaira salih, wato ya yi aikin da ba mai kyau ba, wato ya yi aikin kafirci, saboda haka ya fita daga cikin iyalanka, yana daga cikin jahilcin da rafilawa suke faɗawa a ciki, sukan girmama nasabar annabawa, sukan girmama iyayensu da ƴaƴansu, amma kuma za su iya zagin matansu, yana daga cikin abinda shi ar-rafidawa suke fadawa cikinsa, suka fada cikinsa, su girmama iyaye da ƴaƴa, amma kuma za su iya zagin matan annabawa. Kaga anan maganar da suka fada a game da matar annabi Nuhu ko matar annabi Lut zagi ne, matar annabi Lut ba ha'incin ta shine tana gaya masu in yayi baki tana zuwa ta gaya musu, su kuma mutanen annabi Lutu ai ba a zarrabe su da dabin mata ba, dabin maza aka zarrabe su, balle a ce har a ce matarsa karuwa ce, a ta'tuna dhukurana min al-alamin, da wannan aka jarrabe su bin maza, saboda haka matar annabi Lutu ita ma ha'incinta shine tana nuna wa mutanen annabi Lutu cewa yayi baki. Abdullahi dan Abbas ya ce ita kuma ha'incin matar annabi Nuhu tana binsa tana cewa ku kyale shi mahaukaci ne, mijina ne, na san shi mahaukaci ne, haka Abdullahi dan Abbas ya ce abinda take faɗa kenan. Da aka tambaye shi menene ha'incin nata, ya ce kanat taqulu li zawjiha innahu majnun, waccan kuma kanat tadullu qaumahu ala alal adiyaf, idan baki sun zo tana zuwa ta gaya wa mutanansa. Wannan shine ha'incin da Ubangiji yake nufi, fa kanat tahu, saboda haka suna girmama ƴaƴa da ainihin iyaye, amma kuma za su soki mata, shi yasa suka soki Aisha da sauran matan annabi sallallahu alaihi wasallam. A cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam, banda sayyidatuna Khadija, babu wacce suke girmamawa, ita ma saboda ita ce wata haifa Fatima, ba wanda suke ganin mutunci. Aisha suna jifanta daga cikinsu, akwai waɗanda suke jifanta da ifk, wanda Ubangiji ya ainihin wanke ta, innal ladhina ja'uki bil ifki, haka Ubangiji ya kira abin al ifk, usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum, haka ubangiji ya kira abin al-ifk. To kaga wani yazo ya jefi sayyidatuna Aisha da abinda ubangiji ya wanke ta da shi, ai babu munin da ya kan wannan. Kace annabin Allah yana auren wacce take karuwa, to maganar din banda an riga an fade ta, kuma bayani ya zo kanta ba abin ka fada bane ba, dan ba ta da dadin fada. Saboda haka sai kaga wajen su girmama iyaye, ko da mutum bai musulunta ba cikin iyayen annabi, sai kaga sun ce da shi musulmi ne. Ka duba baba annabi Ibrahim Azar, sai suka ce ba baban shi bane, wanda kuma duk alqur'ani tun daga bakara har nasi ba inda aka ce ba baban shi bane, duk a sunan baban shi yake fitowa. Wa idh qala Ibrahim li abihi Azar atattakhidhu asnaman alaha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Qala Ibrahim li abihi, lokacin da Ibrahim ya ga yawo babansa, wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya, idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka shay'a ya abati inni qad ja'ani min al-'ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Ya abati nawkina biyu, ya abati la ta'budu ash-shaytan inna ash-shaytana kana lir-rahmani 'asiyya. Ya abati inni akhafu an yamassaka 'adhabun min ar-rahmani fatakunu lish-shaytani waliyya. Kaduba sau hudu ubangiji yana tajira ya abati ya abati, ba inda ya amme ta zo, wai baffan sani amma ba shi ya haife shi ba. To kaga wannan duk kokarin wai a wanke nasabar annabi ne, sau haka za a iya cewa ubansa bai yi kafirci ba, wanda kuma alqur'ani ce masa ya abati ya abati ya abati, ya babana ya babana. Ka dauke wannan daga zahirinsa zuwa ga wani tawili, yana bukatar dalili, domin al-aslu shine hamlul lafzi ala haqiqatihi. Koda waɗanda suke cewa akwai majazi, abinda suke cewa al-aslu shine hamlul lafzi ala haqiqatihi, shi majazi la yutarru ilayhi illa bi qarina, yani la yulja'u ilayhi la yusrafu ilayhi al-lafz illa bi qarina, sai kana da wani dalilin da zai saka ce wannan ma'anar ba ta kusan ake nufi ba, ta nesan ake nufi, sai ka kawo wani dalili da zai goya maka baya. Amma ka ɗauke ma'ana daga ma'anarta ta kusa, ka kai ta ma'anarta ta nesa, ba tare da wani dalili ba, wannan ba sa samun karɓuwa a gurin malamai, babu malaman da suke karɓar wannan. Saboda haka annabi Ibrahim ubansa aka ce, haka nan ya zo a cikin hadisin Bukhari, lokacin da za a zo da babansa, haka ya zo a cikin hadisin Bukhari. Annabi bai ce ba wannan da ake ce masa babansa amma ba babansa ba, annabi duk bayanan da ya game da annabi Ibrahim a babansa yake ce mana. To waye kuma zai zo canza maganar kuma a saurare shi? Babu shi. Haka suke cewa Abu Talib, shi ma wai musulmi ya mutu, saboda mahaifin sayyidina Ali ne kuma baffan manzon Allah ne, ce ai a musulmi ya mutu. Har ma wasu daga cikinsu suke ɗaukan cewa, suka ce wai sunan Abu Talib Imrana, kun san dalilin da yasa suka ce sunan shi Imrana? Saboda suratu Ali Imran, inna Allah astafa Adam wa nuhan wa ala ibrahim wa ala imran ala alalamin, wa ala imran din sune su sayyidina Ali da sauransu, imran din shine Abu Talib. To kaga wannan duk bai dace ba. To zaka samu suna girmama nasaba ta fuskar iyaye da yaya, amma kuma ta fuskar matan annabawa kuma sai su dinga sukan su. Zaka su soki matar annabi Nuhu, matar annabi Lutu, matar annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam, ko ba matan annabi sallallahu alaihi wasallam. Sannan kuma kasancewar mutum ɗansa ko babansa ba musulmi ba kafiri, wannan zai cutar da shi? Ba zai cutar da shi ba. Allah yukhrijul al hayya min al mayyit wa yukhrijul al mayyita min al hayy, yana fitar da mai rai daga matacce, yana fitar da raye daga matacce. Kuma sahabbai da dama waɗanda iyayen suka mutu a kafirci, wannan ya cutar da sahabbai. Sahabin da mata da yanzu Umar bin Khattab, ubansa al Khattab a cikin kafirci ya mutu, ya cutar da sayyidina Umar? Bai cutar da shi ba. Irin su Khalid ibn al-Walid, mahaifinsa al-Walid ibn Mughira, a cikin kafirci ya mutu, wannan ya cutar da shi? Bai cutar da shi ba. Haka nan duk sahabbai manya waɗanda annabi ya yi ma wasu bishara da aljanna daga cikinsu, duk iyayensu sun mutu cikin kafirci, wannan ya cutar da matsayinsu? Bai cutar da matsayinsu ba. Amma kuma ka ce wa mutum matarsa karuwa ce, shi mijin karuwa ne, kaga wannan zai cutar da shi. ashe cewa dan annabi Nuhu kafiri ne, bai musulunta ba, ba mumini bane, ya fi sauki, ba zai cutar da annabi Nuhu ba, sama da kace matarsa karuwa ce ta haife dan da ba nashi ba yake zaton dan sa ne, wannan sai ya fi cutar da annabin Allah, sama da kace dan sa ya mutu ba musulmi, dan wannan Ubangiji yana yin abin da ya ga dama. Domin da a ce kowane mumini ba zai haifi kowa ba sai mumini, da a duniya ba kafiri ko law kana almu'minu la yalidu illa mu'mina la kana banu adam kulluhum mu'minin, sai da ba dukkan mu daga adamu ne muke ba, kullukum li adam, saboda da duk waɗanda annabi adam ya haifa duk sai su zama mu'minai, haka kaga shikenan babu magana kafiri kuma. Amma kuma sai Allah madaukakin sarki yake ga mana watlu alaihim naba abnai adam bil haqq إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. هذا أقل شيء كسر قاولنا مؤمني قاولنا فاجري تنتيري هرما ينا كسن كي شي فعل سنة كسن كي الدنيا دا النبي صلى الله عليه وسلم يكي تشوى باب وتلي دا ذا أكشي باب وتلي دا ذا أكشي هذا أتاش الكيامة فاجي لن أدم نفرقه dan annabi Adamu na farko yana da wani kaso na laifi a cikin wannan kisan da za a yi, saboda shine farkon wanda ya sunnanta kisa. Hadisi ne sahihi yana cikin Bukhari, ma min nafsin tuqtalu zulman ila yawmil qiyama illa kana li ibn adam al-awwal kiflun min damiha li'annahu awwala man sanna al-qatl. Haka manzo Allah ya ce annabi Adam, annabi ne ya haifi wannan, don Allah cewa yi dan annabi Adam ɗansa ne, amma kuma gashi abinda yake ɗauka na laifi har alƙiyama ta tashi, ka duba mutanen da ake kisa, duba kashe-kashen da aka yi a daji wanda ake yi yanzu, dubunnai miliyoyin mutane da suka tafi kisa na zalunci, ce duk kashe-kashen da Amerikawa suke yi a duniya ana farubuta masa kamasho a ciki. Wannan ya cutar da annabi Adam? Bai cutar da shi ba. Saboda haka wannan, amma da an ce a ce matar mutum a dinga nuna shi ana ta aiwancan matar shi kaza ce, wannan dole zai cutu kwarai da gaske. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka jefi sai da tuna Aisha, ka duba sai da ila'i da matarsa gaba daya, ya kaurace musu tsawon wata guda yana neman shawara, ma yanzu ya zai yi da matar nan ya zauna da su ko ma ya saki su, saboda abin ya dame shi har ta kai lokacin da ya gane cewa munafukai su suke yada abin nan din. Ya tashi ya ce wane ne zai ya san min daga mutumin nan da ya cutar da ni, ya cutar da iyalina, ya yi magana akan iyalina da ni ban san komai tattare da su ba sai alkhairi, kuma ya yi mummunar magana akan ainihin mutumin da ni ban san komai tattare da shi ba sai alkhairi. Kaga annabi ya ce ya cutar da ni, saboda ka zargi iyalin wani cutar da shi ne. Amma dan a ce dan wane ya lalace, wannan ba zai cuce shi ba, ba abinda zai cuce shi. Saboda haka Ubangiji anan cewa yayi innahu laysa min ahlika ba innahu laysa ibnaka ba, ya kore kasancewar da baya daga cikin iyalinsa, domin imani shi yake kullawa, idan har aka samu bambanci na aqida wannan musulmi wannan ba musulmi ba to shikenan. Ka duba Abu Lahab, Abu Lahab ba baffan annabi ne sallallahu alaihi wasallam ba, yana daga cikin Ali Muhammad ta fuskar nasaba, yana daga cikin danginsa, amma idan muka ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, Abu Lahab ya shiga? Bai shiga ba, baya ciki, innahu laysa min ali Muhammad. Dan ce Abu Lahab min ali Muhammad, kace innahu laysa min ali Muhammad, ba daidai kai ba, daidai kai. Haka nan annabi Nuhu alaihi salam a ce da ɗansa da ya haifa, amma kuma bai bi aqida sa ba, innahu laysa min ahlika, daidai akai. Saboda haka magana tana nan a yadda take, ba ta buƙatar wani dogon tawili, innahu amalun ghayru salih fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm, kada ka tambaye ni abinda baka da ilimi akan sa, kai baka san abinda dan nan naka yake ciki ba, kada ka ƙara roƙo na abinda baka da ilimi akan sa. Yace inni a'iduka an takuna min al-jahili, ina yi maka wa'azi ina gargadinka ka zamo daga cikin jahilai, kada ka zama daga cikin jahilai. Ibnul Arabi yake cewa wannan yabo ma ne aka yi wa annabi Nuhu alaihi salam, cewa shi baya ciki, don haka kai yayi abin da zai shiga cikin su. An gane ko? shi ba jahili bane, don haka kai yayi abin da zai shiga cikin jahilan, kaga kenan shi yana cikin malamai da suka san Allah. Qala rabbi
wa rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi 'ilm wa illa taghfir li wa tarhamni akun min al-khasirin.
Yace annabi Nuhu yace rabbi ya ubangiji inni a'udhu bika lalle ni ina neman tsari da kai an as'alaka ma laysa bi ma laysa li bihi 'ilm in roke ka abinda bani da ilimi a game da shi wa illa taghfir li har idan baka gafarta min ba wa tarhamni akun min al-khasirin ka ji kaina to zan zamo daga cikin waɗanda suke hasararru. Annabi Nuhu alaihi salam nan da nan da Ubangiji ya ja kunnensa nan da nan sai ya rusuna wa Ubangiji ya Ubangiji kai min shamaki ka tsare ni kada in kuma komawa in roke ka abinda bani da ilimi game da shi abinda bani da masaniya game da shi. Shi yasa wasu malamai suka ce kaga wannan ayat tana nuna ba daidai bane kai addu'a akan abinda baka san hukuncin shari'a akan sa ba, abinda baka san ya shari'a take so ba, me tana san abun bata san shi, yin addu'a anan kan wani abu ya dace ko bai dace ba ba daidai ba, in kai haka kai abinda baka da ilimi akan sa. Na haka Annabi Nuhu alaihi salam da yayi wannan addu'a bisa tsammanin dan sa mutumin kwarai ne. Ubangiji ya ce a baka da masaniya akan wannan tunda kaga har ya halaka to baya daga cikin mutanen kwarai, kuma daman waɗanda duk suke azzalumai sai na halaka su. Wala tuqatilni fil ladina zalamu innahum mughraqun. Saboda haka sai ya koma yana roƙon Allah ya tsare shi, kada ya kuma roƙon Ubangiji abinda ba shi da ilimi akan sa. Yace wa illa taghfir li wa tarhamni akun min al-khasirin, in har ba kai min gafara ba kuma ka ji kaina. Ya gabatar da gafara sannan ya kawo jin kai daga baya, domin har kullun sai an yi tahliya ne ake tahliya, gafara kankare maka laifuffuka sannan kuma a yi maka rahama. Shi yasa har kullun sai an gabatar da kawar da abin da ba daidai ba kafin a zo a ce ga daidai din. Amma mutum yana bid'a ka ce ka hada masa bid'a da sunna, kamar yadda ƴan tabligh suke cewa wa in ka zo gurin mutane suna aikin alfasha da munkari kakka hana su, kai umarce su da al-ma'ruf, in ka umarce su da al-ma'ruf wai zai danne al-munkar din. To kaga wannan shi yasa in suka zo ana rawa ma za su iya shiga gurin ayi rawar da su, wai wannan hikima ce ta da'awa. Su a ka'ida ɗan tabligh babu an-nahyu anil munkar, sai dai al-amru bil ma'ruf, wanda kuma wanda ya saba wa shari'a, shari'a duk inda ta zo waɗanda abubuwan biyu haɗa su take yi, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa amru bil 'urf wa nahya 'anil munkar. Haka Ubangiji yake haɗa abubuwan guda biyu. Amma a ce a ɗau ɗaya banda ɗaya, wai in an ɗau ɗaya ai zai kore ɗaya, ai kishiyoyi ne, Ubangiji ya san kishiyoyi ne amma ya haɗa su. Yace ka hana sannan ka yi umarni, ka ce a bari sannan kuma ka ce a yi. Saboda haka manhajin ƴan tabligh ba ya da kyau, shi yasa su ko da jahilci ma za ka iya yin da'awa ba wai sai ka yi ilimi ba, tunda an ce ballighu anni walau aya, suka ce to ko aya ɗaya ai ba musulmin da bai san aya ba, don haka kowa mai wa'azi. Shi yasa za ka ga kowa cikinsu kai yanzu suka ci karo da kai sai su kwashe ka ku je ku yi ta wa'azi. Saboda haka ka za a yi ta bankaura, a yi ta ragamza. Allah ya sauke. To shi yasa ya ce wa illa taghfir li, ya gabatar da gafara sannan ya ce wa tarhamni, ya ce in baka yi haka ba zan zamo daga cikin azzalimai. Haka za ka ga annabi Adam alaihi salam qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna, sai da gabatar da gafara sannan kuma maganar rahama ta zo. Allah ya ce
nila ya nuhu bihi salamin minna wa barakatin alayka wa ala umamin mimman ma'ak wa umamun sanumatti'uhum thumma yamassuhum minna 'adhabun aleem.
To bayan jirgin ruwa ya gama tsayawa a jikin dutse, Ubangiji sai ya ce kila, sai aka ce anan ma an zo da sigar kila, saboda ziyakin issa din yadda aka koro labarin ya tafi akan siga guda daya, akan salo guda daya, tun sanda wakila ya ardu bla'ima ake ta kawo shi da sigar majhul. To haka Ubangiji ya ci gaba da kawowa. Kila ya Nuhu, sai aka ce ya annabi Nuhu, ihbit bi salamin minna. Kaga kila din wannan ihbit bi salamin minna za ta fassara maka Ubangiji shine mai magana, yace ya Nuhu ihbit, ka sauko daga jirgin ruwa da kai da waɗanda suke ciki, ko ka sauko daga dutsen da kake kai zuwa ƙasa, tunda yanzu komai ya dawo normal, komai ya daidaita. Ihbit bi salamin minna, ka sauko da aminci daga gare mu, wato ka sauko cikin aminci. Da can ya roƙi Ubangiji wani abu, Ubangiji ya nuna masa ba daidai yayi ba, to dan a ƙara kwantar masa da hankali, sai Ubangiji ya ce to sauko da aminci. Kaga wannan yana nuna cewa komai ya wuce kenan, waccan magana duk da aka yi ta wuce. Yanzu wannan abin da aka ce kai ba haka ya kamata kai ba, ka ɗauka kamar babu shi. Kalmar salam anan za ta ƙara kwantarwa da annabi Nuhu alaihi salam, za ta ƙara kwantar masa da hankali. Ihbit bi salamin minna, ka sauko da aminci daga gare mu. Wa barakatin, da albarkatai, ka sauko da kai da waɗanda kuke cikin jirgi, Ubangiji zai haɗa muku aminci, zaman lafiya ba tare da tashin ba kuma a duniya, sannan kuma za ku haɗu da albarkatai masu yawa. Alaika wa ala umamin mimman ma'ak, gare ka da kuma al'ummomi waɗanda suke tare da kai. Wasu malamai suka ce a umamin mimman ma'ak, ana nufin waɗanda suke cikin jirgin ruwan. Ubangiji ya kira wasu umam saboda kusan daga wajen, daga gare su ne sauran al'ummomi duk suka abin nan suka haihu. Bayan da Allah ya halaka duniya, kuma Allah ya dawo da mutanen annabi Nuhu, abin nan zuriyar annabi Nuhu, kuma daga nan ne sauran al'ummomi suka ƙara kafuwa. Shi yasa aka kira wasu wa umamun mimman ma'ak, suka ce a saboda ai a ciki din akwai mutum, akwai dabba, dabbobin ma ga sunan kala-kala, wanda su ma ai da al'ummomi ne. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ثم الأمومين سوراك أنت وأمم من معك ما أنا دكاي دا متان دا كي تكي دا تنساي دا أبنا دا قاري دا دا أبنا دا كي تكي نجل جلوانا دا الأمومين دا كسوكو وبنجي يا مكو أمنتي يا مكو مو البركة وأمم من معك وعلى أمم من معك وسكت أمم من معك أنا نفهم وان زرير دا وانا ننزاس هايفة. Shi yasa aka ce min mamma'ak, daga al'ummomi waɗanda za su zo daga waɗanda suke tare da kai, ma'ana ‘ya’yansu da za su haifa. Wa umamun sanumatti'uhum, wasu kuma al'ummomi. Saboda wa umamun anan ai masa rufu'a, khabar ne li mubtada'in mahdhuf, ai wa minhum umamun sanumatti'uhum thumma yamassuhum minna 'adhabun alim. Daga cikinsu kuma, wato cikin wannan zurriyar da za a hayayyafa daga baya, kuma akwai wasu al'ummomi da za su taso su yi kafirci, Ubangiji ya jiyar da su daɗin duniya kaɗan. Summa yamassuhum minna azabun alim, sannan kuma azaba mai raɗaɗi ta shafe su daga wajenmu. To annabi Allah yana gaya wa annabi Nuhu alaihi salam cewa ya sauko shi da waɗanda suke tare da shi, daga nan kuma su ƙara raya duniya, a ƙara samun ainihin wasu al'ummomi su kafu a duniya, a samu harsuna daban-daban. Wannan shi zai nuna maka cewa harshe din nan istilahi ne na ɗan adam, wato mutane suke samar da harshe a tsakaninsu, ba wai daga sama Ubangiji yake jeho musu harshen ba. Kun san da can akwai sanda malamai suka yi ta ainihin musanyin ra'ayi a tsakaninsu, wai alluga din nan istilahiya ce, taufiqiya ce ko tauqifiya ce, Ubangiji ne ya karantar da ɗan adam harshe, ko ku a ɗan adam su ya samarwa da kansa harshe, wanda kuma duk abu ne da idan malamai suka koshi aka rasa kuma mai za a tattauna, kowa ya gane komai, an gane komai, sai a shiga tattauna abinda ma bai da wani amfani. To kaga waɗannan wanda suka yi saura, wanda Allah ya ce waje Allah zurriyatuhumul baqin, zurriyar da suka yi saura din nan su kadai su suka haifar da sauran kuma al'ummomi daban-daban, wanda kuma suke da yare daban-daban, suke da abinda. Akwai hadisi da yazo a cikin musnad da Imam Ahmad, hadisin Samurah ibn Jundub, cewa annabi sallallahu alaihi wasallama hadisin yace annabi ya ce sam shine abul arab, sannan kuma ham shine abul habash, sannan kuma yafis shine abul turk. wannan hadisi bai inganta ba ta fuskar sanadi, akwai rauni tare da shi. Don haka Allah madaukakin sarki da ya ce zurriyar annabi Nuh ita ce ta yi saura, kuma malaman ta su kwalkwale-kwalkwale suna mayar da jinsin Samiya zuwa ga Sam dan annabi Nuh, sannan jinsin mutanen Habasha da bakar fata zuwa ga Ham, sannan jinsin Rumawa Turawa kenan da sauransu, su kuma ana mayar da su zuwa ga Yafisu, shi ma dan annabi Nuh ne. Wannan bisa kwalkwale-kwalkwale da binciken tarihi, wannan shine kashe-kashen da ake yi. Saboda haka za ka ga duk jinsin Larabawa yana koma jinsi ne na Samiya. To kaga anan Ubangiji ya ba mu labarin annabi Nuhu alaihi salam, kuma ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama cewa wannan labari shi bai san shi ba, mutanensa ba su san shi ba, gaibi ne, wanda shi ne ayar da take gaba. Ubangiji yake gaya masa yace tilka
min anba'in ghaibin nuhina ilayhi ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين.
الله أكبر. شين الله تلك من أنباء الغيب وأن تلك وأن اسم وأن ضمير الإشارة أو اسم الإشارة ينقوم عن القصة. Tilka ay tilkal qissa, waccan qissa min anba'il ghaibi, yana daga cikin labarurruka na gaibi. Nuhiha ilayka, da muke maka wahayin su. Ma kunta ta'lamuha anta wala qawmuka, kai da mutananka duka ba ku san wannan ba. Min qablu hadha, gabanin zuwan alqur'ani, wato gabanin alqur'ani ya sanar da kai da mutananka ba su sani ba. Akwai waɗanda watakila cikin ahlul kitabi sun karanta sun gani a cikin littattafai, amma abinda suka gani sun gan shi ne a dunkule a cikin abinda Allah maɗaukakin sarki ya karantar a alƙur'ani na ƙissar annabi Nuhu alaihi salam. Akwai abinda babu shi a cikin ainihin wancan waɗancan littattafai, akwai abinda babu su, kamar abinda ya shafi ƙissar tsakaninsa da ɗansa da kuma musanyen magana da suka tayi da maganar da Ubangiji ya gaya masa da ƙarshe yayin da ya roki Ubangiji ya tsirar da ɗansa. Duk wannan bai zo a cikin littattafan waɗanda suka gabace mu ba a Taura ko Injila wanda ake karantawa. Saboda haka kaga koda a ce akwai wasu wanda suka sani cikin wanda suka karanta ƙissar annabi Nuhu a cikin littattafan ahlul kitabi, ba su samu dukkan abin bayyananne da tafasilinsa ba, bayani daki-daki kamar yanda ya zo a cikin alkur'ani. Shi yasa Ubangiji ya ce tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilayka ma kunta ta'lamuha anta wala qawmuka min qabli hadha, kai da mutananka duk ba ku san wannan ba gabanin zuwan alkur'ani. Allah ya ce fasbir, kai hakuri, innal aqibata lil muttaqin, lalle karshen al'amari yana ga masu tsoron Allah. Anan kaga Ubangiji ya hada abubuwa guda uku, akwai tasliya ga annabi sallallahu alaihi wasallam, akwai imtinani, akwai kuma ainihin almau'iza, akwai kuma at-tasliya a cikin aya guda. Ubangiji ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama shi da al'ummarsa an goranta musu cewa an sanar da su, wannan wata baiwa ce Ubangiji ya musu, ya sanar da su abinda ba su sani ba, wannan imtinani ne Ubangiji yake musu. Sannan kuma aka yi musu wa'azi, aka ce fasbir, kai hakuri, kissar ka za ta yi kama da kissar annabi Nuhu, kai ma kana kiran mutanenka sun taurare, sun jajirce, sun tsaya, sun kibinka. To a mutanen annabi Nuhu su ma haka suka yi masa, kuma da ƙarshe ai kaga ya yi nasara, Ubangiji ya tsirar da shi da mutanensa, waɗancan kuma an halaka su. Shi yasa annabi Allah ya kwantar masa da hankalinsa ya ce innal aqibata lil muttaqin, lalle ƙarshen al'amari yana ga ainihin masu tsoron Ubangiji. Kaga anan Ubangiji ya yi ta'aliki da wannan aya bisa ga ƙissar annabi Nuhu alaihi salam, don ya nuna a cikin ƙissar annabi Nuhu akwai abinda za a karanta na wa'azi. Mai wa'azi zai karanci abinda zai karanta na ibar da fawaid daga cikin ƙissar annabi Nuhu alaihi salam. Sannan akwai wasu abubuwa da suke da alaka da wannan ƙissa wanda a ƙarshe za mu faɗe su. Abu na farko, ƙissar annabi Nuhu tana nuna mana cewa asalin ɗan adam yana bisa kan aƙida ne mai ta ƙwarai, wato aƙida ta ƙwarai ita ce farko, ita ce asali, gurɓatacciyar aƙida daga baya ta zo ta samu ɗan adam. Ba kamar yadda wasu masu bincike marubuta suke so su ce farko ɗan adam yana kan jahiliya ne da wasaniya da gumaguzanci, daga baya a hankali har ya gane Allah ɗaya. a'a Allah ya saukar da annabi Adam alaihi salam kuma ya bashi shiriya fa in ma yatiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun ubangiji ya bawa annabi Adam shiriya don haka ƴaƴansa ma ya koyar da su musulunci shi yasa Abdullahi dan Abbas yace tsakanin annabi Adam da annabi Nuhu asharatu qurun wato karni goma ne kuma dukkaninsu alal islam dukkaninsu kan musulunci suke kaga annabi Nuhu yazo ya samu ne bayan aqida ta gurbace ya dawo da mutane kan hanya haka nan duk annabawan da suka zo suna zuwa su yi gyara ne bayan mutane sun karkace hanyar su ta asali don haka hanya ta asali ita ce aqida mai ta kwarai daga baya gurbatacciyar aqida take zuwa sannan akwai kissar da masu wasu littafan tafsiri suke kawowa a wannan bigire littafan da suke tara abubuwan da ba su da asali ba su da tushe ana kawo kissar wai wani dogon mutum iwaja ibnu ono iwaj ibnu ono wai shi iwaja tun muna kanana haka muke ji in mun je tafsiri har muna son mu ji labarin iwaja saboda an ce shi da tufa ne yazo bai wuce idan sawunsa ba zan kalele ne an ce zira'insa 333 da sulusi haka kissar ta ce uku haka aka yi ta jera su saboda haka shi da ruwan tufa ne yazo duk bai wuce idan sawunsa ba in ya shiga ya tsuguna a ciki gaba ɗaya bai wuce ya zo masa kwankwasansa baya wuce nan don haka sai ya sa hannu ya lalubo ya ɗauko kifi ana faɗo ba nan duk ana mutuwa shi sai ya kawo kifi wai sai ya gasa shi da zafin rana sai ya ci ya ba matar shi ya ɗora matar shi a kafaɗa saboda haka wai shi waje shi bai shiga jirgin ba wai da annabi Nuhu ya ce zo ya shiga sai ya ce a cikin wannan ɗan kaskon naka zan shiga wannan ɗan kwanon naka zan shiga to kaga duk anan akwai ma abinda zai zama suka ga annabawa da za a yi annabi a ce akwai wannan zan kalelan mutum shi kuma ɗan jirginsa ya ce zo ka shiga kaga ba zai yiwu ba saboda wannan kissar ba gaskiya ba ce kissa ce ta ƙarya ba ta da asali ba ta da tushi haka same ta a wasu littafin tafsirai za su zo sun kawo ta kuma har ana karantawa mutane cewa shi iwaja ruwa bai ci shi ba bayan gashi Allah ya ce waje Allah zurriyatahu humul baqin su kadai suka yi saura haka Allah ya ce ba wani iwaja sai suka ce wai shi baya cikin zuriyar tashi to haka yayi saura kuma sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah khalaqa adam ala suratihi tuluhu 60 zira'a فما زال الخلق ينقص الى الان النبي يتي الله يا هلتي النبي ادم بس كمان ننسى صوانسا سرائي 60 اما شي وجه انشي ان دان النبي ادم ني يا زاي شي كما يزما صوانسا زرائي 3000 انشي صوان النبي ادم زرائي 60 شي كما انشي 3333 ده سلسي ده بس 3 saboda kaga wannan hadisi ya nuna abin ƙarya ne saboda kissa ce wacce take ba ta da inganci sannan akwai hadisi shi ma da yazo cikin littattafai wanda suke sun kawo hadisai ruba wani hadisi da yake cewa wai a Rajab ne aka dauki annabi Nuhu alaihi salam cikin jirgin ruwa kuma yayi azumi a wannan watan ya kuma umarci waɗanda duk suke tare da shi a cikin jirgin ruwan cewa su yi azumi kuma wannan jirgin ruwan ya yi tafiya da su tsawon wata 6 ƙarshe a cikin ashura ƙarshen ashura jirgin ya tsaya sannan kuma annabi Nuhu alaihi salam ya azumci wannan lokaci shi da dabbobin ma da suke tare da shi duk su ma suka yi azumi to wannan hadisi ne maudu'i hadisi ne bara gurbi mara kyau zaka ji masu fadafalalar Rajab suna kawo shi sai annabi Nuhu a cikin Rajab aka dora shi a cikin jirgiwa kuma a cikin Rajab aka tsayar da shi don haka shi ma annabi Nuhu ya yi azumi a Rajab domin an tsayar da shi don haka shi ma ana yin azumi a Rajab wannan dai yana daga cikin abinda ake faɗa na falalar wannan azumi da ake shi azumin tsofaffi haka wannan duk bai inganta ba wannan ita ce kissar annabi Nuhu alaihi salam da ubangiji ya bamu sai kuma ya biyo bayanta da kissar annabi Hud wanda za mu karanta ta insha Allah daga gobe wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.